إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى ساكي سادوة a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Nurul Huda, a wannan gari mai albarka na Arlit, a wannan rana ta Asabar, wacce ta yi daidai da ranar 12 ga watan Sha'ban, hijira 1447, wanda ya daidai da ranar 31 ga watan 1, 2026 miladiya, don ci gaba da karatunmu na waiwaye. Wanda a wannan rana muna karatu a cikin littattafan fiqhu, littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine littafin al-muntaqa fi sharhi umdatul ahkam wallafar ashraf bin kamal hafizahullahu ta'ala, wanda sharhi ne na littafin umdatul ahkam min kalami khair al-anam wallafar ash-sheikh abdul ghani al-maqdisi alayhi rahmatullah. Wannan ne zai zama majalisi na 10 cikin karatun wannan littafi. Muna cikin kitabu Tahara, wanda shi ne kitabu na farko a cikin littafin. Karkashin kitabu ɗin yau za mu tashi babun fil mazyi wa ghairihi, babi da zai magana a kan mazyi da waninsa. Wanda wannan babu mun ɗan shige shi kaɗan a darasin da ya gabata, wanda malam ya sa lamba ya mana bayani a kan yadda ake karanta lafazin al-mazyu, kuka ce al-mazyu duk ana faɗa, ina abin da yake fita daga jikin mutum a lokacin ƙaramar sha'awa, lokacin da sha'awa ƙarama ta same shi ta hanyar wasa ko tunani. Sannan shi ma mai littafin ya ɗauko daga littafin Tanbihul Afham ƙarin bayani akan me ake nufi da mazyi, haka kuma ya ɗauko daga littafin Taysirul Allam cewa wani abu ne da yake fita daga jikin mutum ko namiji ko mace a lokacin kankanuwar sha'awa, sai dai kasala ba ta biyo bayansa, kamar yadda in mani ya fita daga jikin mutum zai ji kamar kasala, to shi mazyi ba a jin wannan alamar, sai dai kawai a ji ɗanyensa ko kuma a ji sanyinsa ko wani abu irin wannan, ba a sanin lokacin fitarsa. To sai kawo hadisai, mun karanta hadisi na 23 a cikin littafin, wanda ya ce an Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, hadisin daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, wanda mun yi tarjamansa a darasin da ya gabata. Qala, Ali bin Abi Talib ya ce kuntu rajulan madha'an, to na kasance ni mutum ne wanda nake da yawan mazyi. Akwai waɗanda suke da wannan, suna da yawan mazyi, ɗan tunani kaɗan sai kaga mazyi ya zo masa. Yace fastahayaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ce sai na ji kunyar in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan. Li makani ibnatihi minni, saboda matsayin yarsa a gare ni, saboda surikinsa ne, mun faɗa a wajen tarjamansa cewa yana aure da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima radiyallahu anha. Yace fa amartu al-miqdada bin al-aswad, ce sai na umarci al-Miqdad ibn al-Aswad, shi ma mun yi tarjamansa a darasin da ya gabata. Yace da na kasa tambayar manzon Allah, saboda manzon Allah silkinsa ne. Yace to sai na umarci al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu, sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa qala, sai manzon Allah yace yaghsilu dhakarahu wa yatawaddau, abin da zai yi shine ya wanke al'auransa sai kuma yayi arwala. Walil Bukhari, arwayar Bukhari yace igsil dhakaraka wa tawadda, ka wanke al'auranka sannan sai kai arwala. Anan yasa lamba, lamba ta biyu, wace qala ibn Bassam. Ibn Bassam yace awradahu al-Bukhari bi lafzi tawadda waqsil dhakaraka. Bukhari ya koro shi ne da lafazin kai arwala kuma ka wanke al-auranka. Tafsir al-Allam juz'in farko shafi na 58. Wali muslimin, a wajen muslim yana da wata ruwaya da yazo da lafazin tawadda wandah farjaka, kai arwala sannan ka yayyafa wato ruwa. Indah anan yana nufin ma'anar yayyafawa, yana kuma daukar ma'anar wankewa, abinda ake nufi da shi anan wankewa. Wandah farjaka, to sai ka wanke al'auranka. Nan ma ya sa lamba yace qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi yake cewa wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam wandah farjaka, yace amma fadar manzon Allah da yace kuma ka yayyafa, ka yayyafi a jikin al'auranka, fa ma'anahu yaghsilhu, yace ma'anansa ka wanke al'auranka, shine ma'anansa ka wanke. Yace fa inna an-nadha yakunu ghaslan wa yakunu rashan, saboda lafazin an-nadhu da larabci yana kasancewa wankewa kuma yana kasancewa yayyafawa. Wa qad jaa fi riwayatin ukhra, to yazo a wata riwaya wadda ba wannan ba, yaghsilu dhakarahu, ya wanke al'auransa. To kaga can an ayyana wankewa, wannan shi yake nuna maka abinda ake nufi da an-nadhu anan, shine wankewa. Fa yata'ayyanu hamlu an-nadhi alayhi, to sai ya ayyana cewa za a dora lafazin nadhu akan wancan lafazin wankewa din. Yace kuma ana karanta wandih bi kasri dadi, ana cewa wandah, ana cewa kuma wandih, aiwa dadin din kasra. Ya faɗi wannan a sharhin da yayi wa Muslim juz'i na 3 shafi na 275. Gharibul hadis, daga tambih, tambihul afham, da yace kuntu rajulan mazza'an, lafazin mazza' siga ce ta mubalagha, ma'anansa kathirul mazi, wato mutum ne mai yawan mazi. Yace istahayaitu ay khajiltu, sai na ji kunya, shine ma'anar istahayaitu, sai ya ji kunyar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa, sai ya umurci al-Miqdad bin al-Aswad sai ya masa tambaya. Al-ma'anar ijmali, dunkulalliyar ma'anar, a dunkule abinda hadisin yake karantarwa, wanda malam ya dauko daga tambihul afham na Uthaymeen. Ki kana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu zawjan li Fatimata binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace ya kasance sayyidina Ali ibn Abi Talib miji ne ga Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha, to kuma Allah ya yarda da ita. Wa kana kathiran maziyi, kuma ya kasance mutum ne mai yawan fitar da maziyi. Wa min ajli kaunihi zawjan li Fatima, to saboda kasancewarsa miji ga Fatima yar manzon Allah, istahya an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hukmihi, sai ya ji kunyar ya tambayi manzon Allah game da hukuncin maziyi. Har ma a wasu rayu aka ce wanka yayi tai duk lokacin da maziyi ya fito daga jikinsa, sai ya je ya wanka. Duk lokacin da maziyi ya fice ya je ya wanka, wanda har ya sa fatar jikinsa ma saboda yawan wanka take samun matsala. Wannan da ya takura, to shi ne ya sa aka yi masa tambaya. Da annahu ya ta'allaku bi shahwati wal farj, ya ce saboda abu ne da yake da alaƙa da sha'awa kuma yake da alaƙa da al'aura. Sai ya kasa tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa amara al-Miqdada bin al-Aswad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anhu, sai ya umurci al-Miqdad bin al-Aswad ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da shi, ma'ana yi masa tambaya. Li mudhakaratin jarat bainahu wa bain Aliyyin radiyallahu anhuma, saboda wata muzakara, tattaunawa da ta gudana tsakanin shi al-Miqdad din da kuma shi sayyidina Ali, sun tattauna a tsakankanin su akan mas'alar. To sai ya umurce sayyidina Ali, ya umurce shi ya tambayi manzon Allah. Fa sa'alahu, sai al-Miqdad ya tambaye shi. Fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli adh-dhakari kullihi, sai manzon Allah ya umurce shi cewa ya wanke al'auransa dukkaninsa. لأن ذلك يخفف المذية أو يقطعه، أو يقطعه لأن ذلك سبب يين هكا يخفف المزي أو يقطعه ينا سصوت مزي ko kuma ya yanke shi ma gaba ɗaya ya daina fitowa wa an yatawadda sannan ya umurce shi yayi arwala wanda yake nuna yana kariya arwala kenan li annal maziyya min nawaqidil wudu saboda maziyyi yana daga cikin abubuwa da suke warware arwala fawaidul hadis fa'idodin hadisin daga tambayi na farko jawazu ikhbaril insani an nafsihi bima yastahi minhu lil maslaha akwai halaccin mutum yayi tambaya game da kan kansa wani abu da ya shafe shi game da abin da kuma ake jin kunya game da shi saboda maslaha in baka yi tambaya ba za ka ci gaba da samun kanka cikin takura mutane da yawa sukan samu kansu cikin irin wannan wani abu da yake da alaka da janaba ko yake da alaka da haila ko yake da alaka da wani abu na jin kunya sai mutum ya kasa tambaya to sai yayi tayin abu cikin takura ko kuma yayi tayin ibada cikin jahilci saboda yana ganin wai akwai jin kunya a tattare da wannan shi yasa Aisha take yaban mutanen Madina take cewa madalla da matan Madina take kunya ba ta hana su su fahimci addinin su kunya ba ta hana su su fahimci addinin su duk wani abu da ya shige musu duhu ko da wani abu ne akwai jin kunya a ciki sukan zo su yi tambaya wata takan zo ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi in mace ta yi mafarki akwai wanka a kanta za su yi tambaya akan wannan amma wasu matan ba sa iya tambaya akan wannan shi yasa Aisha ta yabe su zaka ya halatta mutum ya tambayi wani abu da yake jin ake jin kunya game da shi saboda maslaha na biyu anna min al'adabi Allah yuzkara ar-rajulu inda aqaribi zawjatihi ma yata'allaqu bil farji wash-shahwa yana daga cikin ladabi kada ambato wa mutum ko kuma Allah yazkura ar-rajulu kada shi mutum din ya ambaci inda aqaribihi idan yana tare da danginsa ko inda aqaribi zawjatihi idan yana tare da dangin matarsa kana tare da dangin matarka sirkanka kenan iyayenta yayinta kannanta da sauransu to kada ambato maka ko kuma kai kada ka ambaci ma ya ta'allaqu bil farji abin da yake da alaka da al'aura wash-shahwa da abin da yake da alaka da sha'awa saboda mai akwai kunya ta sirkantaka to shi yasa ba a son ambaton wannan duk abin da ya shafi wannan bangaren to sai dai ka wakilta wani sai ya je in ma tambaya ce in ma tattaunawa ce in dai ta shafi wannan bangaren to sai a wakilta wani wanda zai je ya tattauna a ji yadda abun yake dan a magance shi sannan na uku akwai jawazu tawkili fi su'ali anil ilmi bi sharti an yakuna alwakilu muthaqan fi fahmihi wa hifdhihi wa dini akwai nuna halaccin wakilta wani a wajen tambaya ka wakilta wani yayyo maka tambaya anil ilmi game da wani abu na ilimi yayyo maka tambaya yazo ya gaya maka abinda malamin ya faɗa amma bi sharti an yakuna alwakilu muthaqan abana muthaqan fi fahmihi da sharadi ya zama wanda zaka wakilta din an amintu da fa'intar sa mutum ne wanda yake da fa'inta mai kyau wa hifdhihi mutum ne kuma mai harda mai kiyayewa wa dinihi kuma mutum ne wanda ya damu da addini in bai cika wa'annan sharuɗan ba akwai fargaban in an gaya masa wani abin da bai ransa bai masa dadi ba ya ji fatawar da malamin ya bayar ba irin wanda yake so ba ce ya zo ya canza maka fatawa ya baka wani abu daban da abin da malamin ya faɗa kuma ya ce maka malamin ne ya faɗa ana samun wannan ko shi ana samun wannan wani akan kansa ma sai kaga yayi aiki da abin da ransa yake so sabanin fatawar da malamin ya bashi kuma in an tambaye shi ya ce kuma malamin ya bashi wani malami ne ko malami ne ya bashi fatawa na taba samun irin wannan wani da ya bugo min waya ko kuma yayi min vocal yana tambaya ta akan ko ya aure mace bayan ya aure ta sai aka gano tana da ciki to da ta haihu sai aka gano cikin ba nashi bane yanzu cikin ashe na banza ne tunda ta haihu kasa da wata shida wata uku ne ta yi a gidansa sai ta haihu to sai bugo yana tambaya ta sai nake ce mishi to shi malamai can sun yi hukunci akan cewa za a raba auren kuma ba zai sake auren ta ba har abada haka suka yi masa hukunci ba zai sake auren ta ba har abada tunda ya aure ta da ciki to yanzu da ya kira ni sai nace mishi to bisa magana mafi karfi auren ya babu auren babu auren nace sannan kuma sadakin saduwar da kai tayi da ita kafin a gano tana da ciki ya mallaka mata sadakin da ka biya maganan ba za ka saki aurenta ba nan gaba nace mishi wannan magana ba shine magana mafi karfi ba magana mafi karfi za ka iya aurenta nan gaba babu laifi amma sai ka biya sabon sadaki an sake daura maka sabon daurin aure da ita wancan sadakin ya tafi in kana son ta ka bari daga baya ka biya sabon sadaki tunda ta haihu a sake muku sabon daura aure shi kenan yanzu sai ya dauki abin da ransa yake so sai da aka zo daukan kayan yarinyar tunda an ce babu auren sai ya ce ba za a kwashe kayan ba ko dai a bashi kudin shi ko a maido mishi yarinya aka ce yace wani ne ya bashi fatawa wani malami ne cewa da ni ya bashi fatawa akan wannan kirar sai ga kira daga gidan sarki tun daga jihar Tawa ashe dan jihar Tawa ne sai ga kira gidan sarki zai biya kudin mota wajen ticket van trois mille cinq cents take zuwa can dawowa haka kawai dan inje in warware matsalar kaga ya caza mu matsala daga zaune na'am annan yau baki haka na'am dan haka kaga wannan ya nuna ashe a kowanne zaka bashi fatawa sai ya dauki abin da ransa yake so kaga ni ba haka na ga mushi da naje kawo vocal nasa vocal kinda da muka yi da shi shi kawai na sa ma sarki yaji ana jin vocal kin aka ce tayi kamala sai ta kawai tayi ka to kaga in wanda zaka wakilta yi maka tambaya ba amintacce bane to kaga zai iya canza maka fatawa to dole a samu wanda yake amintacce sannan kuma yana da fa'inta kai zo a faɗi wani abu daban ya fa'inci wani abu daban ana iya samun irin wannan abinda aka faɗa masa daban abinda ya fa'inta daban a yi zama mutum ne wanda yana da fa'inta mai kyau kuma wa hifzihi yana da harda ana iya gaya mishi abu sai ya manta kafin ya zo wurinka ya manta ya zama dai yana da harda yana iya riƙewa wa dinihi kuma amintacce ne wajen addininsa to duk ana buƙatar wa'innan sharuɗa sannan yake halatta ka wakilta mutum ya yi maka tambaya da ta shafi addini sannan daga taysirul alam ya ɗauko fa'ida ta najasatul mazi wato a cikin hadisin mun fahimci wato mazi najasa ne wa annahu yajibu ghasluhu kuma wajibi ne wanke mazi idan ya taɓa jikin mutum ko tufafin mutum za a wanke aw annahu min nawaqidil wudu fa'ida ta gaba annahu min nawaqidil wudu bayan mun fahimci mazi najasa ne in ya taɓa sai an wanke in ya taɓa al'aura sai an wanke al'aura in ya taɓa tufafin mutum to wannan yana iya yayyafarwa a jikin tufafin in tufafi ne dan najasarsa tana da ɗan sassauci to sai ka yayyafarwa a jikin tufafin amma al'aura sai an wanke ta gaba ɗaya amma tufafin sai ka ko ruwa ka yayyafa ya wadatar a jikin tufafin wa annahu min nawaqidil wudu sannan mun fahimci cewa mazi yana daga cikin abubuwa da suke warware arwala لأنه خارج من أحد السبيلين saboda abane da yake fitowa daga ɗayan hanyoyin nan guda biyu akwai ka'ida da malamai suke sa duk abin da ya fito ta hanyoyin nan guda biyu to yana warware arwala ko ma menene yana warware arwala ka'ida ce wannan duk abin da ya fito ta hanyoyin nan guda biyu to yana warware arwala ko da najasa ne ko ba najasa bane kamar ruwan da yake fito ma mata ta gaban su asalin ruwan ba najasa bane irin wani lokaci mahaifar tana wanke kanta sai tana turo wasu ruwa to wannan ruwan ba najasa bane ba bisa magana mafi karfi amma dai suna warware arwala mace ko ta ji wannan danyin in babu damar ta cire wannan abin tana iya sallah da shi a haka kun gane amma dai sai ta saki arwala da wani lokacin mace tana iya cikin bulaguro ta ji wannan sanyi danyin ruwan ya dan zubo mata to kaga in ta ce ta cire kaza ta cire wando ta yi wani ne akwai takurawa tana iya sallah da shi dan ba najasa bane shine bisa magana mafi karfi tunda ba mazi bane ba mani bane ba fitsari bane mahaifa ce take wanke kanta sai ta turo wannan ruwa ne haka ba su da wari ba su da komai mata sun san su to wannan in ya fito ana sai an sake arwala ta warware amma bisa magana mafi karfi ba najasa bane ba mun gane duk abin da ya fito ta hanyoyin nan biyu yana warware arwala sannan annahu la yujibu ghasl al-badani kal janabati wa huwa ijma'u, sannan fituwar maziyi baya wajabta wanke jiki gaba daya, ma'ana ai wanka gaba daya ba wajibi bane, wannan ijma'i ne, in kai wankan kai kaga dama amma ba dole bane, ba wajibi bane, wannan kuma ijma'i ne na malamai baki daya. To anan mun fahimci kamar yadda malam ya faɗa halaccin faɗar wani abu da ake jin kunyarsa saboda maslahar ta addini, sannan mun fahimci abu na biyu da ya faɗa halaccin wakilta wani ya maka tambaya tare da sharuɗan da muka ambata yayyo maka tambaya, sannan mun fahimci halaccin karɓar labarin mutum ɗaya khabarul wahid fil mas'ala al ilmiya war riwaya idza kana al mukhbir al mukhbiru thiqa, idan wanda ya bayar da labarin amintacce ne ana iya karɓar labarinsa shi kaɗai, khabarul ahad ana aiki da shi, wannan babu laifi a musulunci. Sannan yana daga cikin ladabi da kuma kyautata zamantakewa da sirkai, kar ya zama ana ambaton abubuwa da ya shafi al'aura ko sha'awa a tare da sirkai, wannan yana da kyau a kiyaye wannan ladabin. Mun fahimto shi daga sayyidina Ali radiyallahu anhu. Sannan mun fahimci cewa mani najasa, abin nan maziyi najasa ne saboda manzo Allah ya yi umarni a wanke shi, a wanke. To don haka wannan yana nuni zuwa ga cewa hukuncin maziyi hukuncin bawali wajen kasancewarsa najasa. Amma bisa magana mafi ƙarfi na maganganu guda biyu da malamai suka yi, shi maziyi ana yin sassauci game da ɗan kaɗan ɗinsa haka, suna cewa yu'fa an yasiril mazi, ana yin yafiya akan ɗan maziyi kaɗan da yake fitowa, wanda ruwaya ce daga Imamu Ahmad a cikin Al-Insaf yake cewa wa huwa sawabu khususan fi haqqi shabab, yace wannan shine abin da yafi zama daidai, yace musamman ma a haƙƙin samari saurayi da sauraya da budurwa suna yawan samun fitar maziyi, tunani wani ɗan ƙaramin sha'awa yanzu nan maziyi zai zo, to in aka tilasta sai an wanke ɗin nan, to yakan jefa su cikin takura, to sai aka sassauta musu za su iya yayyafa ruwa a jikin wandan ko zanin ko wani abu, wannan ya wadatar. Suka ce li'anna hadhihi an-najasa yashqu al-ihtiraz minha, saboda najasa ce da kare kanka daga gare ta yana wahala, bi kasarati ma yusibu thiyab ash-shabab al-uzab, saboda yawan abin da yake samun tufafin matasa samari, wannan najasar tana yawan samun tufafinsu. Fa hiya aula bit-takhfif min bawl al-ghulam, to ita tafi cancanta a samar mata da sassauci fiye da bawalin jariri wanda baya yawan samun mutane. Bawalin jariri inda ba kai ka gana ma ka dauke shi ba, ina kai ina bawalin jariri, amma duk da haka aka sassauta. In yaro jariri ya maka bawali, za mu gani a hadisi na gaba, in yaro ya maka bawali jariri sai ka yayyafa ruwa. Wa min asfalil khuffi, haka karkashin khuffi shi ma najasar karkashin khuffi an yi sassauci, da ka sa kafa ka goga haka a kasa ka darje ya wadatar ba sai ka sa ruwa ba. Najasa ta kasan kufi, kaga wannan me yasa aka samar da sassauci game da najasar kasan kufi da kuma najasar bawalin yaro, don gudun kar a samar da takurawa. To in har za a guji takurawa, min babi aula a samarwa samari da yan mata da kuma sauran wanda ba su ba sassauci game da me najasar maziyi. In aka ce indai maziyi ya taɓi wandonka sai ka wanke, in ya taɓi zananki sai kin wanke, to akwai takurawa, to sai shari'a ta yi sassauci, in ka ɗebo ruwa kaɗan yayyafa a gurin shi kenan ya wadatar. Amma ita dai al'aura sai an wanke ta. Mun gane wannan? Sannan maziyi yana warware arwala, mun ji wannan. Sannan mun ji abin da ya faru wajen ruwayoyi da malamin ya tattaro. A wani gurin an ce tawadda waqsil zakaraka, ka yi arwala sannan ka wanke al'auranka. Sai zahirin ruwayar ya nuna cewa sai an yi arwala sannan a wanke al'aura. A wasu ruwayoyin kuma aka ce ighsil dhakaraka wa tawadda, ka wanke al'auranka sannan ka yi arwala. To an yi haka saboda shi wawun yana zuwa ne li mutlaqil jam'i, alwawu la taqtadi at-tartib, ba ta hukunta tartibi, shi yasa aka yi wannan. A lafazin Muslim yace yaghsil dhakarahu wa yatawadda, ya wanke al'auransa kuma ya yi arwala. Wannan sai ya bayyana cewa sai an fara wanke al'aura sannan a yi arwala. wannan shine. Sannan zahirin hadisin ya nuna cewa abin da yake wajibi game da mazi shine a wanke al'aura gaba daya, inda maziyin ya taba da inda ma bai taba ba duk a wanke, amma ba sai an hada da yan marina an wanke tare da su ba, dole bane wannan. Saboda manzo Allah ya ce masa iqsil zakaraka, ka wanke al'auranka, wannan umurni ne. Suka ce wal amru lil wujub, wanda wannan shine kaulin malikiya, abinda yake shine zahirin mazhabarsu. Amma idan mutum ya hada tare da yan marinan duka ya wanke, wannan shi yafi zama aula, shi yafi zama aula. Saboda shi maziyi yana da me, yana da santsi, yana da yauki, da'iwa ya warwatsu har ya taba yan marinan da sauransu, musamman in ba ai saurin gano cewa ya fito ba, ba tare da mutum ya ji shi ba zai iya bisa har ya taba al'auran mutum, ko ya dafu a jikin wandan mutum, su kuma yan marinan su kwanta a jikin wandan su dauko najasar. Yasa ana iya hadawa duka a wanke. Wasu malamai suka ce dalilin da yasa aka ce a wanke al'aura saboda wanke al'auran yana sassauta fitowar maziyin, ko ya yanke fitowarsa, musamman in an wanke da ruwan sanyi. In dai maziyin yana ta fitowa, yana ta fitowa, da kaje kai bawali ka wanke ko da ruwa masu dan sanyi haka, zaka ga dab ya dauki, ba zai sake fitowa ba. Shi yasa aka ce a wanke. Amma jumhur sun tafi zuwa ga cewa za a takaita daidai gurin da najasar ya taba. Malikiya ne suka ce za a wanke al'aura duka, ba sai an wanke ƴaƴan marina ba, in an hada da su ma yafi zama aula. Amma jumhur na malamai suka ce kawai za a wanke daidai inda maziyin ya fito kawai, ba sai an wanke al'auran duka ba, shine ra'ayin jumhur. Za a wanke daidai gurin da maziyin ya fito, domin abin da yake zama wajibi a wanke shine gurin da najasar ta taba, wanda wannan yana hukunta takaitawa akan daidai gurin da najasar ta taba. Kuma an samu wani ruwaya da ya zo daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma, yana cewa game da maziyi yaghsilu hashafatahu wa yatawadda, inji Abdullahi ibn Abbas, ya wanke kan al'auransa kuma yayi arwalla. A wata ruwaya yaghsilu dhakarahu, a wata ruwaya kuma yace ya wanke al'auransa. To suka ce can tunda ya takaita akan hashafa, nan kuma yace ya wanke al'aura, yana nuna cewa wanke hashafa din shine abinda aka ayyana, ba dole sai an wanke al'auran duka ba, amma dai a wanke al'auran duka shi yafi, in ma an hada da yan marinan gaba daya shine abin da yafi dacewa. Ina fata an fahimta. Sannan dole ayi amfani da ruwa wajen kawar da najasar maziyi, dole ayi amfani da me, da ruwa, ba za a yi istijmari ba. Idan mutum yayi bawali ba ruwan da zai yi tsarki, zai iya yin me, istijmari, ya dauko dutse guda uku yayi amfani da su. Amma idan maziyi ne ba a yarda da istijmari ba, idan maziyi ne dole sai me, dole sai ruwa, domin an ayyana wankewa a cikin hadisi. Shi kuma al-mu'ayyan ko al-mu'ayyan la yaqul intisalu illa bihi, duk abinda aka ayyana to ba zai yiwu a ce kai biyayya ba sai in ka samar da abinda aka ayyana din nan. Da haka ba za a riskar da maziyi da bawali ba a ce ai ilhaqin sa da bawali a wajen sifar wankewar, dole a bambanta wannan bawali ne, wannan maziyi ne. Bawali an yadda ayi istijmari bayan gida ma, in mutum yayi bayan gida an yadda yayi istijmari da dutse, kuma yayi sallah koda bai tsarki da ruwa ba, sallan sa yayi. Amma idan maziyi ya fito wa mutum sai ya sa dutse ya goge, sai yayi arwalla yayi sallah, sallan sa bai yi ba, mun gane, dole sai an wanke. Hadisi na gaba yace an Abbad ibn Tamim, daga Abbad ibn Tamim, an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, daga Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, Abbad ana karanta tare da wa'inun din fataha, sannan ba'un din a sa mata shadda, bin Tamim bin Ghaziya al-Ansari al-Mazini al-Madani, wato dan uwan Abdullah ibn Zaid din da aka ambata ne shi wannan da yace an Abdullah ibn Zaid. Abdullah ibn Zaid din dan uwan babansa ne, kun gane ko, dan uwan babansa ne Abdullah ibn Zaid din. Yayi ruwaya daga babansa Tamim, wanda baban nasa sahabi ne, yayi ruwaya daga babansa Tamim, kuma yayi ruwaya daga ammunsa wanda shine Zaid, abin nan Abdullah ibn Zaid, wanda wannan ruwayar ma daga gare shi ne. haka kuma yayi ruwaya daga Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu da sauran sahabbai wanda suka yi ruwaya daga gare shi akwai Amr ibn Yahya ibn Umara akwai Imam Az-Zuhri akwai Mahmud ibn Labid wanda shi Mahmud ibn Labid din yana daga cikin tsarakkun sa amma yayi ruwaya daga gare shi wanda siqa ne an yi ittifaki akan kasancewar sa siqa an samu jama'a da yawa da suka yi ruwaya daga gare shi amma shi Abdullah ibn Zaid din mun yi tarjuman sa a baya a hadisi na 11 mun yi tarjuman sa ba sai mun maimaita ba yake cewa radiyallahu anhu qala shukiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an kai kara zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kai kara zuwa ga manzon Allah ar-rajulu mutun ne yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi as-salah mutun ne sai yake ji a cikin tunaninsa annahu yajidu shay'a fi as-salah yana jin wani abu yana fita daga jikinsa kamar iska a cikin sallah fa qala sai manzo Allah yace la yansarif to kada ya fita daga cikin sallar hatta yasma'a sautan har sai idan yaji karan fitar iskan aw yajida rihan ko kuma yaji warin iskan lokacin ne zai tabbatar da cewa iskan ya fita daga jikinsa malam ya sa lamba yace qala an-nawawi imam an-nawawi yace ma'anahu ya'lamu wujuda ahadihima har sai ya tabbatar da samuwar ɗaya daga cikin biyun nan iskan ko kuma ƙara amma yace wala yuftaratu as-sama' wash-sham ba a sanya sharadin wato jin da kuma shinshinan warin ba bi ijma'il muslimin wannan ba sharadi bane in dai an tabbatar da cewa iskan ya fita koda ba a ji ƙara ba koda ba a ji wari ba sai a rawa in dai an tabbata amma idan shakka ce to ba a tabbatar da wannan shakkun sai ta hanyar ƙara ko ta hanyar wari amma idan an tabbata yaqini iskan ya fita kun gane to ba sharadi bane sai an ji ƙara ko an ji wari yana nan cikin sharhun da yayi wa muslim juz'i na 4 shafi na 66 gharibul hadis kalmomin da suka zo bakin kalmomi a cikin hadisin daga tanbihul afham yace yukhayyalu ilayhi da yace ana khayyala masa ayya zunnu yana zato a cikin tunaninsa yajidu shay'a ay alhadasa birihin aw ghayrihi yana jin kamar hadasi ya same shi kamar rihi ko waninsa to sai manzo Allah yace masa kada ya fita daga cikin sallar har sai yaji hatta yasma'a sautan aw yajida rihan har sai yaji sauti ko yaji wari ayya tayaqqan yatayaqqana dhalika bi sam'ihi aw shammihi sai ya samu yaqini daga wannan ta hanyar jin karansa ko warinsa sai an samu yaqini sannan a fita daga cikin sallah al-ma'ana al-ijmali daga tanbih don kullalliyar ma'anar hadisin wanda ya dauko ta daga littafin tanbihul afham na Usaymin yace qad yakunu al-insanu ala tuhrin mutun yakan kasance a cikin tsarkinsa fa yahussu bi taharruki hadasin alayhi sai ya ji motsawar iska a kansa a cikin cikinsa ko ya ji motsawar iska fa yazunnu annahu ahdatha sai ya yi tsammanin ya fitar da iska wa yaqlaqu min zalik to sai ya shiga takura da damuwa game da wannan ana samun wannan wa fi hadha alhadith to a cikin wannan hadisin yurshidu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila ma yutmi'u al-insan manzo Allah yake shiryar da al'ummarsa zuwa ga abinda zai natsar da mutum abinda zai samarwa mutum natsuwa idan ya samu kansa cikin irin wannan matsala wa yuzilu anhu alqalq manzo Allah yake shiryar da al'ummarsa zuwa ga abinda zai kawarwa mutum damuwa haisu afta Abdullah ibn Zaid ko haisu afta Abdullah ibn Zaid hina sa'alahu an hadhihi almushkila a yayin da Abdullah ibn Zaid yayi fatawa yayi wa manzon Allah fatawa a lokacin da ya tambaye shi dangance da wannan matsalar fa arshadahu sai manzon Allah ya shiryar da shi ila al-bina'i ala al-asl ya shiryar da shi cewa ya gina akan asali ila al-asl al-awwal wa huwa at-tahara ya gina zuwa ga asalin farko ya gina akan asali na farko wanda shine tsarki asalin sa yana da tsarki shi kuma al-yaqin la yazulu bi-shakk yaqini baya kaucewa ba a kawar da shi saboda shakka da haka tunda ba yadda yaqinin iskan ya fita zato yake yi to ya gina akan asali ya ci gaba da sallar sa wa an yabqa fi salatihi ya ci gaba da wanzuwa a cikin sallar sa fala yansarifu minha kada ya fita daga cikin sallar hatta yatayaqqana zawal at-taharati bi sama'il hadasi aw shammi rihihi har sai ya samu yaqini cewa lalle wannan arwalan nashi ya warware arwalan ya gushi ta hanyar jin karar hadasin ko kuma jin warin sa fawaidul hadis fa'idodin hadisin ya dauko fa'idodi daga tanbihul afham fa'ida ta farko yace annal mutatahhira idha shakka fil hadathi lam yalzamhu alwudu hatta yatayaqqana annahu ahdatha duk mutumin da yake da tsarki idan yayi shakka dangance da hadasi to bai zama dole akan sa zai arwala ba har sai idan ya samu yaqini cewa yayi hadasi wannan ko cikin sallah ko ba cikin sallah ka san ka tabbata kai arwalan magriba amma kana shakka shin kai hadasi ko ba kai ba to kawai ka gina akan asali an gane sai kai sallanka da arwalanka tana nan amma idan ita arwalar ce kake shakka kai arwala ko ba kai arwala ba wannan me zai faru dole sai kai arwala dan yanzu ba ka da yaqinin kana da tsarki shakka kake akan nayi arwala ko ban yi ba yanzu dole kai arwala amma in kana da yaqinin kai arwala yanzu abinda kake kokonto kai hadasi bayan arwalan ko ba kai ba to nan arwalanka tana nan nabiyu anna min al-adabi an yatajannaba al-alfaz allati yustahya min dhikriha yana daga cikin ladabi mutun ya kaurace wa lafuzza da ake jin kunyar ambatan su kaga sai yace ana khayyala wa mutun yana jin wani abu ya fita daga jikin sa bai ambaci sunan abun ba kun gane saboda abane da ake jin kunyar fadar sa sai bai kira sunan abun ba sai yace wani abu yana fita daga jikin sa to haka ake so duk abin da yake akwai jin kunya wajen fadar sa in ka zo sakaye kai sakaye ka fadi wani abu da mutane za su gane abin da kake nufi yana cikin ladabi wannan sannan ya samu karin fa'idori daga tafsirul allam fa'ida ta uku anna mujarrad ash-shakki fil hadas la yabtulu alwudu wala as-salah mujarradin shakka game da hadasi mutum yana shakka yayi hadasi ko bai ba to baya bata arwala baya bata sallah na hudu annar rihal kharijata min ad-duburi bi sautin aw bi ghayri sautin naqidatul wudu duk wani iska da yake fita ta bayan mutum sawa'un ya fita da sauti ko ba tare da sauti ba in dai an tabbatar da fitar sa to wannan yana warware arwala kar a ce ai dole sai an ji sauti kai ka tabbatar da iskan ya fita amma kace ai baka ji sauti ba ko baka ji kara ba an ce kuma sai an ji kara ko sauti a in dai kai yaqini ya fita to shikenan arwalan tayi me ta warware kari akan wannan mun fahimci cewa wannan hadisin dalili ne akan wata ka'ida mai girma daga cikin ka'idodin shari'a wanda shine al-yaqinu la yazulu bishakk yaqini baya gushewa ta dalilin shakka wa anna al-asla baqa'u ma kana ala ma kana abinda yake shine asali wanzuwar abinda ya kasance akan abinda ya kasance wannan yana daga cikin al-qawaid al-fiqhiyya al-kubra allati yatakharraju alaiha furu'un fiqhiyya kathira fil ibadat akan wannan ka'ida guda biyu ko wannan ka'idar ana gina rassa da yawa na ibadodi da ya shafi fiqhu wal mu'amalat wal uqud malamai suna gina hukunce da dama akan wannan ka'idar wannan hadisin wato sanadi ne mai girma wanda da shi ake toshe kofar waswasi wanda shi dan yake shigarwa mutum dan ya bata masa tsarki ko ya bata masa sallah ko ya bata masa ibada duk mutumin da shakka take masa yawa to yayi amfani da wannan hadisi hadisin yayi nuni zuwa ga cewa ba daidai bane ga musulmi ya sallama wa shakka domin shakka wani cuta ne mai tsanani wata cuta ce mai tsanani idan ta tsananta ga mutum to zaka ga kullun yana cikin shakka game da ibadar sa to sai ya fada cikin kunci da damuwa kaga mutum yana ta tsarki naga wani mutum da sai ya fito daga ban daki a juma'a kuma ya koma ya sake fitowa na tambaye shi nace masa me yasa yake cewa sai ya zo yin sai ji kaman fitsarin nan bai gama fita ba shine sai ya koma nace bayan kai tsarki ka tabbatar da cewa fitsarin ya gama fita ya gama diga, kayi tsarki ka wanki, in ka fito kakka damu da duk wani abu da zaka yi, shi shedan ne yake maka wasa da hankali. Wani lokacin sai an gama sallah ma bai gama tsarki ba, ya shige fito ya koma, ya fito ya koma. Akwai masu irin wannan shakkun, shedan yake sa musu irin wannan shakka. To kakka yadda da wannan, da zaran ka ji irin wannan waswasin to koma zuwa ga yaqini, karka yadda da shakka. Sallama wa shakka yana kawo mutum, sai mutum ya ta addini kuma da shakka, shi kuma addini ba a san yin sa da shakka. Sannan mun fahimci cewa fitar iska yana warware arwala, ba dole sai an ji ƙara ko wari ba. Sannan mun fahimci shar'antuwar tambayar malamai game da abin da yake faruwa na alwaqa'i, duk abin da ya shige maka duhu to karka ci gaba da ibada cikin duhu. Samu malamai wanda aka yadda da su, ka yadda da ilimin su, ka yadda da tsantsenin su, kai musu tambaya. Sahabbai suna kai ƙarar matsalolin su zuwa gawa, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kuma wajen malamai ake kai wanda aka yadda da su. Sannan barin jin kunya a wajen ilimi abu ne mai kyau, ma'ana duk abin da yake yana da alaka da ilimi to kada kunya ta hana ka neman ilimin. La yata'allamu al-ilma mustahyun wala mustakbir, duk mutumin da yake da girman kai ko yake da yawan jin kunya to ba zai samu ilimi ba. Zaka in mutum yana da jin kunya ba zai samu, dan akwai abubuwa da yawa da zai kasa tambaya saboda jin kunya. To ba a san kunya ta hana wa mutum neman ilimi. In ka zo tambaya kai saka yi kalmomi masu nauyin faɗa a gane me ake nufi, ba sai ka fito ƙwalo-ƙwalo ka faɗa ba, amma dai kar ka bar wannan abin cikin duhu saboda jin kunya kai ta ibada cikin duhu. Sannan yana daga cikin ladabi ƙauracewa duk wani lafazi da faɗarsa yana janyo jin kunya kamar da muka ji. Hadisi na gaba shi ne an Ummi Qaisin binti Mihsan al-Asadiyya, ko an ummi qaisin ya kamata a sa tanwin nan, bai a sa tanwin ba. An Ummi Qaisin binti Mihsan, ba Mihsin ba, ana cewa Mihsin, ana cewa Mihsan. Mihsan bina'in lil maf'ul, ba laifi. To asalin sunan Mihsan ne al-Asadiyya, wata ya ƙabilan Banu Asad ce, ‘yar uwar Ukasha ce, wa da ƙani suke ita da Ukasha bin Mihsan al-Asadi. Wanda mun san hadisin Ukasha ko, wanda ya kawo mana mutum 70 kin nan da za su shiga aljanna babu hisabi. Mun san, kun tuna ƙissarsa ko kun tuna hadisinsa? Hadisin Ukasha mun karanta shi har cikin littafin Kitabut Tauhid. To ‘yar uwar Ukasha ce, ta musulunta da daɗewa a Makka, sannan ta yi wa manzon Allah mubaya'a, ta yi hijira ta dawo Madina. Suka ce asalin sunanta Aminatu, wannan ummu Qaisin alkuniyanta ne. To ta shahara da alkuniyarta har sunan ya ɓace, amma sunanta Aminatu bintu Qais. Ta ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sahabbai sun yi ruwaya daga gare ta. Cikin sahabban da suka yi ruwaya daga gare ta akwai Wabisa bin Ma'bad al-Asadi. Daga cikin tabi'ai wanda suka yi ruwaya daga gare ta akwai Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Haka kuma akwai maulanta, yantaccen bawanta, mararran bawanta, Adi bin Dinar, shi ma yana ruwaya daga gare ta. Akwai wani maulanta shi ma Abul Hasan, da ake cewa yana ruwaya daga gare ta, duk da akwai jahala, shi majhul ne shi Abul Hasan din, da wasu daga cikin malamai da suka yi ruwaya daga gare ta. To take cewa, yake cewa annaha atat bibnin laha saghirin, ta zo wajen manzon Allah da ɗanta, ya ɗan nata kuma yaro ne ƙarami, ɗan nata yaro ne ƙarami. Wasu suka ce jariri ne, ta zo da shi don manzo Allah ya masa tahniki. Idan sun haihu sukan kawo manzo Allah jariri ya yi masa tahniki, ya samu albarkar addu’ar manzo Allah ya taɓa jikinsa, ya sa masa dabino a baki da sauransu, don ya samu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma in ka karanta hadisin kuma sai ka ga an faɗi wani abin da yake nuna yaron ba jariri ba ne. Can cikin siyaki za ka ga an ce fa’ajilasahu fi hijrihi, sai manzo Allah ya zaunar da shi a jikinsa, a kirjinsa. Ana zaunar da jariri? Ana zaunar da jariri ya zaune? daga jariri mai ake masa wanda aka haife shi ba a yi mishi suna ba ya ake masa rungumin shaki wannan siyakin sai ya nuna shi yaron ya dan girma kenan ba tahniki bane ta kawo shi ta kawo shi ne wajen dai manzon Allah ko kuma dai koda sun girman tana iwa manzon Allah yana musu tahniki koda sun girma bayan girman su tana iwa dan su samu dai wannan albarkar ai ko ka girman ne albarkar tana nan ko mutu ko yaron ya girma albarkar dai tana nan to akwai kissa ma da suke ruwaitowa wanda shi wancan da muka fada dazu muka ce wanda muka ce yana ruwaya daga gareta shi wannan Abul Hasan din shi ne yayin wannan ruwayar shi yasa ake raunana ruwayar ana fadar kissa game da shi jaririn da ta kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba an ambaci sunan sa ba ruwayoyi duka ba su ambaci sunan jaririn ba sai dai ya an ruwaito cewa ya mutu yana jariri yana karami ya mutu to sai ta shiga takura da damuwa to wanda yazo zai masa wanka sai take ce masa la taghsil ibni bil ma'il baridi fataqtulahu kada ka wanke kar kai wa dana wanka da ruwa mai sanyi ka kashe shi kuma bayan ya mutu saboda kaman kidimewa da damuwa sai take ma mai wankan kar kai wa dana wanka da ruwan sanyi ka kashe shi bayan kuma a mace yake to aka ga yau manzon Allah sai manzon Allah ya murmushi sai ya ce amana ma qalat tala umraha ko kuma tala umruha Allah ya tsawaita rayuwarta suka ce saboda haka tayi rayuwa mai tsawo kafin ta mutu to Imam An-Nasa'i ya fitar da shi da lamba juz'i na 4 shafi na 29 amma da sanadi mai rauni domin yana daga cikin ruwayar maulanta Abul Hasan wanda mashhul ne la yu'rafu illa bi hadha al-hadith ba a san shi ba indai ba da wannan hadisin ba to shi yasa hadisin yake da me yake da rauni haka dai ta zo da yaron ta wajen manzon Allah lam ya'kul at-ta'ama wanda bai fara cin abinci ba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah fa ajlasahu fi hijrihi sai manzon Allah ya zaunar da shi a kan cinyar sa haka a jikin kirjin sa fabala ala thawbihi sai yayi bawali a jikin tufafin manzon Allah fada'a bi ma'in fanadahu sai manzon Allah ya umurci a kawo ruwa da aka kawo ruwa sai ya yayyafa akan fitsarin ala thawbihi akan tufafin sa da fitsarin ya zuba anan malamin ya sa lamba yace annadhu shine ar-rashu shine yayyafa ruwa cikin muhtaru siha amadda ta nadaha wa lam yaghsiluhu yace bai wanke wannan bawalin ba wankewa shine a zuba ruwa a cuda a matsi ko to bai yi wannan ba sai yayyafa ruwa wa li muslim arwayar muslim hadisi na 26 fa atba'ahu bawlahu wa lam yaghsiluhu sai ya bi bawalin na yaron da ruwan ya zuba ruwan ya bi bawalin yaron wa lam yaghsiluhu bai wanke bawalin ba gharibul hadis tanbihun daga tanbihul afham yace lam ya'kul at-ta'am da suka ce bai fara cin abinci ba yaron bai fara cin abinci ba ma'anan sa lam yakun at-ta'am qutan lahu li sigharihi wa inma qutuhu al-laban abinci bai zama abincin sa ba abinci na yau da kullum ba bai zama shine abincin sa ba saboda kankantar sa abinda yake zama abincin sa shine me madara da yake sha daga jikin mamar sa da yace hijj abinnan fa ajlasahu fi hijrihi din nan bi fathil ha wa kasriha wa dammiha ana cewa hujrihi ko kace hajrihi ko kace ko kace hijrihi kana iya sa damma kana iya sa kasra kana iya sa fata ai hidnu ana nufin hidnihi shine wato hijin shine tsakanin kafadunka da yace fa adba'ahu thawbahu din nan yana nufin ko kuma ala thawbihi fada'a bi ma'in fanadahu ala thawbihi yana nufin thawbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tufafin manzon Allah nadahu ay rashahu rashan ya ummu makan al-bawl shine yayyafa ruwa akan bawalin da zai game gurin da bawalin ya taba walam yaghsiluhu bai wanke bawalin ba ma'ana yuksiru sabbal ma wa yudlikuhu bai zuba ruwa da yawa ba ya ci cuda wannan shi ke nuna ba wankewa akai ba da yace ata bi sabiyin ay ji'a ilayhi bi tiflin saghir ko utiya bi sabiyin ay ji'a ilayhi bi tiflin saghir an zo gurin sa da jariri karami wa zalika min ajli an yuhannikahu saboda yi masa tahniki atba'ahu iyyahu ay sabbahu ala bawlihi yazubaruwan a jikin bawalin sa a jikin bawalin yara al ma'na al ijmali daga tafsirul allah mace kana sahabatu radiyallahu anhum ya'tuna an nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi atfalihim sahabbai sun kasance suna zuwa manzon allah da jariran su liyanalu min barakatihi wa barakati du'aihi lahum dan su samu albarkar manzon allah da albarkar addu'ar manzon allah ga wannan yara wa kana sallallahu alaihi wasallam min latafatihi manzon allah ya kasance saboda tausasawar sa wa karami akhlaqihi da kuma kyawawan ɗabi'unsa da halayensa yastaqbiluhum bima jabalahu Allah alayhi min al-bishri was-samaha manzon allah ya kasance yana fuskantar su da abinda Allah ya ɗabi'antar da shi a kansa na sakin fuska was-samaha da kuma tausasawa faja'at ummu qaisin sai ummu qaisin tazo bibnin laha saghirin da wani ɗanta wanda yana jariri a lokacin yataqawwatu al-laban wanda abincin da yake ci shine madara walam yasil ila sinni at-taqawwuti bighayri al-laban bai kai shekarun da zai rika cin abinci daga wani abin da wani abin da ba madara zai zama abincin sa ba bai kai shekarun da abinci zai zama abincin sa ba har yanzu madara yake sha nonon mamar sa yake sha ma'ana dai lokacin yana me yana karami bai fara cin abinci ba fa min rahmatihi ajlasahu fi hijrihi al-karim to saboda tausayin manzon Allah sai ya zaunar da shi a jikin kirjin sa tsakanin kafadun sa mai daraja fabala as-sabiyyu ala thawbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai jaririn yayi bawali akan tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa talaba ma'an fa rashsha makana al-bawli min thawbihi rashshan sai nemi a kawo ruwa sai yayyafa ruwa a gurin bawalin min thawbihi a jikin tufafin sa rashshan yayyafawa walam yaghsilhu ghaslan bai wanke bawalin da abin da ake cewa wankewa ba fawaidul hadisi fa'idudin hadisin daga tanbihul afham fa'ida ta farko anna uzratahu la budda fiha min al-ghusl ka baqiyati an-najasat anan mun fahimci cewa ashe inda bayan gida ne yaron yayi kashin sa dole sai an wanke kamar sauran najasa abinda ake yayyafa ruwa shine me bawali amma inda bayan gida ne yayi to dole sai an wanke wannan bayan gida kenan yaro karami ko da bai fara cin abinci ba in yayi bayan gida sai an yi me sai an wanke amma in bawali ne shine ake yayyafa ruwa nabiyu anna al-aula al-mubadaratu bi tathhir mahall an-najasa abinda yafi zama aula gaggauta tsarkake gurin da najasa ta taba lil mubadarati ila tatahhuri min al-qubuthi domin gaggauta tsarkakuwa daga najasa wali alla yunsa kuma domin kada a manta najasar in ka kace bar sai ka juma kana iya me kana iya mantawa shi yasa yana yin bawulin nan take sai mazalaci a kawo ruwa dan a nuna ana son gaggautawa sannan karin wa'insu fa'idodi daga tafsirul allam yace najasatu bawlil gulami wa in lam ya'kul at-ta'ama li shahwati an nuna hadisi ya nuna najasar bawalin yaro karami najasa ne koda ko bai fara cin abinci ba a lokacin marmari tare da marmari tunda kaga yaro karami ai ba marmarin abin yake ba sai dai yara su yi ta sa masa yana bata fuska yara sai dai ana son a koya masa a dan lasa masa yayi gartsane haka bai saba jin wannan dandanan ba to kaga ba da sha'awa yake ko ci ba to irin wannan duk ba a lissafi da shi koda yara suna dan sa masa alawa a baki dan lasa masa kunu a baki dan lasa masa dankari da sauransu dai a bakin duka wannan baya kasancewa bai fara cin abinci ba yana cikin wanda bai fara cin abinci ba saboda ba da marmari yake cin sa ba amma daga lokacin da yake haka yana kamowa in ya gani yana so a bashi yana sha'awar abin to daga lokacin ne bawalin sa zai zama kamar na kowa kifayatul rashi kuma hadisin ya nuna wadatuwa da yayyafi di tathhir bawlil gulam domin tsarkake bawalin yaro ana yayyafa ruwa kawai ya isa fa'ida nabiyar akhlaqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alkarima wa tawadu'uhu aljam ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu daraja da kuma tawali'un sa wanda yake mai matukar girma. Ƙarin bayani akan wannan bayan mun fahimci wannan mun fahimci abin da ya rufe da shi na ƙarshe kyawawan ɗabi'un manzon Allah. Saboda lokacin da aka zo masa da yaron kuma yaron yayi masa bawali bai nuna damuwa ba. An gane? Sabanin in kai ne wataƙila kai ta faɗa ko kai taiwa yaron faɗa ko kai taiwa uwar faɗa da sauransu, manzo Allah bai nuna wani abu na damuwa da takura ba. Bai yi wani abu na faɗa ga iyayen yaron ba ko wani zagi ko wani abu. Saboda mai kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yaro ne, jariri ne, yaro ne, jariri ne. Zaka jariri ya yi maka wani abu wanda ba yi da hankali, amma sai ga mutum yana ta faɗa kai ma zaka yi baka da hankali kenan. Yaro ƙarami ne zai zo sai ya wani abu ko ya wata banna ko ya wani kaza, bai da hankali. Haka ba faɗa za a yi ko a taiwa uwa haɗa kamar ita ta sashi. In yaro ya banna kula ake yi da yaro, shi yaro ƙarami ba a ɗauke ido daga kansa saboda mai gudun kare jefa kansa cikin halaka ko kuma ya aikata wata banna. Amma in ya yi banna ba a so a nuna wani abu na damuwa da takura. In ya fara wayo haka to sai a fara nuna masa wannan abun bai kamata ba, wannan abun shi ne ya kamata. Amma kafin hankalinsa ya kai irin wannan matakin ba buƙatar a ce za a yi masa faɗa, don bai san me kake yi ba. Bai san me kake yi ba, sai dai ba ku koya masa ɗabi'a ta kaushin hali in kana yin irin wannan ɗabi'ar. Sannan bawalin yaro ƙarami ana tsarkake shi ta hanyar yayyafa ruwa ba tare da wankewa ba, saboda najasar tana da sassauci idan bai fara cin abinci ba. Wannan mun yi bayani akan, amma banda me, banda bayan gidan yaron. Sannan ana fa'idantowa daga hadisin gaggauta tsarkake najasa saboda dalilan da muka ambata. Sannan gaba ta ƙarshe da za mu rufe da ita da wannan shi ne ya zo a sunna ingantacciya ta manzon Allah wadda ba mu same ta a nan ba, bambancewa tsakanin fitsarin yaro ƙarami namiji da yarinya ƙarama mace. Kun gane, suka ce idan yarinya ce mace ko da ba ta fara cin abinci ba, bawalinta sai an yi, sai an wanke idan yarinya ce ƙarama, idan mace ce. Jumhur na malamai sun tafi akan wannan, malaman hadisi, malaman fiqh, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ahlul Zahir, ɗan mazhabin Zahiriya. Duk da Bukhari bai fitar da wani hadisi akan wannan ba, saboda hadisan da suka zo duka da wannan maganar ba su cika sharaɗin Bukhari ba. Abu Dawud ya fitar da hadisi daga Abi Samt radiyallahu anhu, yake cewa kuntu أخدم النبي صلى الله عليه أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ناكسن تينا ومن زال الله هدمه فكان إذا أراد أن يغتسل قال إني نفل زي وانك سيتيدني ولني قفاك جيومك إيرك معناك بايد بايا يتي فأستره به سيئن ستر تشي دشي فأتي بحسن أو حسين سيأكدو مسد حسن كو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره sai ya bawali akan kirjin manzon Allah faji'tu aghsiluhu yace sai nazo ina son zan wanke bawalin faqala sai yace yughsalu min bawlil jariya wa yurashshu min bawlil gulami. An gane ko? Ana wanke bawalin yarinya jaririya mace ne, amma bawalin yaro karami namiji yayyafa ruwa ake yi. Abu Dawud ya fitar da hadisin da lamba ta 376, Nasa'i da lamba ta 304, Ibn Majah da lamba ta 526 da wasu daga cikin malaman hadisi ta hanyar Yahya bin al-Walid wanda yace haddathani Mahal bin Khalifa yace haddathani Abu Sam bihi, sai kawo hadisin yace kuma hadisi ne hasan rijaluhu siqatun, imman da Yahya bin al-Walid shi saduq ne, al-Hafiz ibn Hajar a cikin at-Talqis juz'in farko shafi na 87 ya nakarto daga Bukhari yana cewa hadisun hasan anil Bukhari at-Talqis ya rawaito cewa shi Ibn Hajar ya ce hadisin hasan ne. Sannan hadisi yana da shawahid da suke ƙarfafa shi, kamar da shi Al-Hafiz ɗin ya faɗa. Al-Bayhaqi ya ce al-ahadis al-musnida fil farqi baina bawlil gulami wal jariya fi hadha al-bab idha dumma ba'daha ila ba'd quwwat, yace hadisan da suke da isnadi zuwa ga manzon Allah wajen bambanta tsakanin bawalin namiji jariri da bawalin jaririya mace a wannan babin, idan an tattaro sashen su zuwa ga sashi aka hada, sukan yi ƙarfin da za a yi mai da za a yi aiki da su. Yana cikin Sunanul Kubra juz'i na 2 shafi na 416. Da haka ana bambance tsakanin bawalin namiji da mace. Ya hadisi ya inganta a yi fatawa da shi, shi yasa an samu sahabbai da suka yi fatawa da wannan. Ali bin Abi Talib ya yi fatawa da wannan, Ummu Salama matar manzon Allah ta yi fatawa da wannan. Sannan ba a samu wani daga cikin sahabbai ya saba musu ba, kamar yadda Ibn Hazm ya faɗa a cikin Al-Muhalla bil Asar juz'in farko shafi na 114, kuka duba Ilamul Muwaqqi'in na Ibn al-Qayyim juz'in farko shafi na 694. Sai dai Ibn al-Qayyim ya ambaci wato me hikima da ta sa aka bambanta tsakanin bawulin mace da na namiji. Yace malamai sun ambaci hikimomi da yawa, daga ciki akwai nuna cewa bawulin namiji watsuwa yake yi, saboda shi wurin da fitsarin yake biyuwa matsatse ne, zaka yana tillawa sai ya warwatsu ko ina. In aka ce sai an wanke, to za a jefa mutum cikin takura, shi yasa aka buƙaci kawai a yafa ruwa don sassautawa. Amma bawulin mace wuri guda yake zubuwa, yake zubowa, shi yasa aka buƙaci a wanke. Kauli na biyu suka ce bawulin mace ya fi na namiji wari, saboda garkuwar jikin namiji da kuma zafin jikinsa ya fi na mace tsanani, ta yadda zafin jikin namiji yakan tace bawalin sosai, ta yadda in ya zo najasansa ba ta zuwa da ƙarfi. Amma garkuwar jikin mace, ko in ce ƙarfin zafin jikin mace, bai kai na namiji ba, shi yasa bawalinta yake zuwa da abin nan, da kauri kuma kake jin ya fi na namiji wari. Suka ce saboda wannan dalilin. Dalili na uku suka ce an sassauta bawalin yaro ƙarami, saboda mutane sun fi yawan ɗaukan yaro namiji, maza da mata, kamar a ɗabi'a musamman a wancan lokaci sun fi son jariri, sun fi son ɗa namiji fiye da me, fiye da mace. Zaka in namiji ne aka haifa, zaka kowa yana yawan, ana yawan ɗaukarsa. In mace ce ba su damu da yawan ɗaukarta ba, to tunda shi namiji ana yawan ɗaukarsa, to kaga za a samu me mashakka, tunda duk ko nawa aka ɗauke shi yawanci zai yi bawali. To kaga sai zamo in aka ce a wanke za a tsananta, shi yasa aka yi sassauci akan bawalin namiji banda na mace, tunda ita mace ba a yawan ɗaukanta, yawanci uwarta ce kawai take ɗaukanta, sai kuma ɗaiɗaikun mutane. Magana ta huɗu suka ce kawai an yi hakan ne don a nuna ibada ne, kawai ibada ne, haka Allah ya ga dama, bawalin namiji a yayyafa ruwa, bawalin mace a wanki, me hikima ba mu sani ba, haka Allah ya ga dama, sai mu bauta wa Allah da wannan. Ina fata mun fahimta. Anan za mu tsaya, kuma shine karatun ƙarshe sai bayan Ramadana insha Allah. Daga ranar Laraba za mu ta yi hutu, daga ranar Laraba za mu yi tafsirin Laraba insha Allah, daga nan za mu ta yi hutu sai bayan Ramadana. Kenan, wannan sai a sa lamba mai kyau. In mun dawo za mu tashi hadisi na 27, hadisin Anas ɗan Malik radiyallahu anhu. Wani yayi sallama, ina jinka. Na'am. Mas'ala ta tahniki, malamai sun yi saɓani, akwai wanda suke ganin har yanzu sunnar tana nan, ana iya kawon wani wanda aka yadda da shi ko wani malami ko kaza yayi wa yaro tahniki, akwai masu ganin sunnar tana nan. Amma bisa magana mafi ƙarfi, wannan mas'ala ta tahniki hususiya ce ta manzon Allah, dan manzon Allah shi ne yake da wannan albarka, garanti ne. Amma sauran mutane ba tabbas, ba wannan garantin. Sannan abu na biyu, ba a samu ana kai wa sahabban manzon Allah jarirai suna yi musu tahniki ba, babu ruwaya da ta nuna ana kai wa Abubakar jarirai yana musu tahniki, ko Umar ko Usman ko Ali, wanda wannan yake nuna su kansu suna da fahimtar wani abu ne da yake banta daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka magana mafi ƙarfi, ba buƙatar yin wannan a yanzu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.